كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان وتا شاب يرجع وتا الربيع الآخر شكرة دبو إريه إدى أربعين دبير هجرة من زنسيرة أن محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة shine kuma ya dace da 30 ga watan 10 shekara ta 2023 shekarar miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na al-kaba'ir wallafar babban malami Shamsuddin Adh-Dhahabi alayhi rahmatullah dan uwa wannan sati da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen kabira ta 15 al-kabira kabira ta 14 afwan kabira ta 14 a nan maka dakata ta 15 ce ta 14 dai malam Umar ta 15 zamu tashi insha Allah ta'ala yawa yau kuma zamu tashi insha Allah ta'ala farkon kabira ta 15 al-kabiratul khamisatu 10 baballe fi na 15 ƴan uwa malaiti al-firaru min az-zahfi shine gudu daga wajen yaki in aka ce az-zahfu shine ad-dunu wat-taqarub shine kusantowa da matsowa lokacin da tawagar musulmi da tawagar arna suke kusantar juna suka haɗu da juna aka rintsabe aka cakuɗe to ne shi ake kira az-zahfu to gudu daga filin daga lokacin da ake kafsa yaki tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wannan babban laifi ne kabira ce min al-kaba'ir laifi ne da yake jawo fushin Allah subhanahu wata'ala ga wanda ya gudu din shi sa malam Uthaymeen alaihi rahmatullah yake cewa at-tawalli yawm az-zahf abinda ake nufi da at-tawalli yawm az-zahf yace at-tawalli an saffil qitali yawm az-zahf shine mutun ya gudu daga sauyin yaki lokacin da ake kafsawa tsakanin musulmi da wanda ba su ba yani yawma yazhafu al-muslimuna 'ala al-kuffari fayati insanun wa yatawalla lokacin da aka rintsabe aka harizgi tsakanin musulmi da kuma kafirai mutum yana cikin sauran musulmi kuma sai ya fita sai ya gudu dan tsoro dan lalaci fa inna hadha min kaba'ir dhunubi malam Uthaymeen yace lallai wannan na ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai min as-saba'il mubiqat kuma yana cikin laifuffuka guda bakwai da annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi kira su da al-mubiqatu masu halakarwa li'annahu yatadammanu mafsadataini malam Uthaymeen yace saboda guduwa daga wajen yaki yana kunsar abubuwa guda biyu na barna kowanne ɗaya daga cikin su barna ce al-mafsadatu al-ula barna ta farko kasru qulubil muslimina shine gudunka daga sauyin yaki lokacin da ake kafsawa zai karya zuciyar sauran ƴan uwanka musulmi zaka samu su tsoro zaka samu su firgici da razani a cikin zuciyarsu lokacin da kuke tare kuka hada hannu kuke yin komai a lokaci guda zaka ga sashin ku yana ƙara wa sashi mai ƙarfin zuciya idan lokacin da kuke wani abu koda abin na tsoro ne koda na firgici ne sai kaga a cikin ku babu wanda yake alamun guduwa ba wanda yake alamun motsawa ya bar inda yake to kai ma wannan abin da suke ƙara maka ƙarfin guduwa suke zaka ji baka son kai ma ya kasance kai zaka fara haifar da barakar da za a samu a tsakaninku to amma idan mutum ɗaya daga cikin ku ya samu dama ya gudu to da wahala idan bai karya wa ɗaya daga cikin ku guduwa ba saboda haka guduwa daga wajen yaki barnarsa na farko shine karya zukatan sauran musulmin da kake tare da su al-mafsadatu thaniya yace barna ta biyu taqwiyatul kuffari 'ala al-muslimina shine zaka ƙara ƙarfafar bangaren musulmi bangaren kafirai akan ƴan uwanka musulmi idan hazama ba'dhum la shakka annahum sofa yazdaduna quwwatan 'alal muslimina, saboda di yadda musulmi aka samu galaba akan wasu daga ciki, wasu suka iya guduwa, to babu ko shakka karfin kafirin zai ƙara akan musulmi. Maƙaddara musulmi su 100 ne, sai aka samu mutum 10 suka tafi, saura nawa? Saura 90. Kaga aikin da mutum 100 za su yi, mutum 90 ba za su iya shi ba. To kaga ka samu musulmi, ka kawo musu karaya a cikin su. Malati yakunu lahum bisababi zalika nishaqun, wanda su kafirin za su samu nishai da karfin gwiwa wajen gamawa da sauran musulmin da suka rage. لكن الله عز وجل استثنى في القرآن فقال ما ليتي سيدي الله مدوكين سركي ياي استثنائي اتكل لتافن سيتي وانا نتن كرن تاماني ما شمبئ لاني دمالا اسميني افاركم باب زام شكرا في لتافن كيتي ان شاء الله تعالى ما ليتي اذا لم يزيد العدو على ضعف المسلمين الله مدوكين سركي يا هرم تمسلمي يغدو daga filin daga lokacin da ake yaki. Amma sai Malam Zahabi yace idza lam yazidil adu, idan kafiran abokan gabar basu karu, ala dha'fil muslimina, abisa ninkin musulmi ba. Misali, ya kasance musulmi su 5000 ne, sai a samu arna su 10,000, kaga sun ka tsaunawa sau biyu, to wannan duk wanda ya gudu ya samu Allah madaukakin sarki. Yan uwa an fahimta? Amma da za ka kaddara musulmi su 5000 ne, sai arna suka kasance su 20,000 ko su 15,000, kaga sun ninka su 3 ko 4, to a lokacin in ka gudu ba kai laifi ba. Ina fata an gane. To shine abin da malaka yake so ya faɗa. Malaka yace illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin, sai dai wanda ya gudun ya gudu ne mutaharrifan liqitalin, dan komawa ya kimtsa ya gyara ya yi wani salo na dabara dan ya dawo ya ci gaba da yaki, ba guduwa ya gaba ɗaya ba, a'a ya dan ja da baya ne dan ya kimtsa ya shirya. Misali, takobinsa ta dan samu matsala, sai kuma zai gyara ta. Silken da ke jikinsa ya cire, sai kuma zai mayar shi jikinsa ya gyara. Ko kuma wani kafiri ne ya dan jawo shi ya rako shi, sai da ya je inda babu kuma sai ya tsaya sai ya afka masa. Duk salo ne na yaki, wannan babu kuma ba guduwa bane. Shine illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a, ko kuma yana kokarin tarewa ya gudu zuwa ga wata rindina. Ma'ana susu 200 ne a inda suke, susu kuma arnan da suke wajen sun kai susu 300 ko abin da ya kama da haka, sai suka biyo su. Gaba kuma can akwai babbar rindina ta musulmi wanda sun kai susu 1,000 a wajen. To sai suka je suka tsokano su, sai suka tafi da gudu. Ba sun gudu bane dan su gudan musu, a'a sun gudu ne dan su kai su wajen wa, wajen babbar rundunar a hada musu, a yi musu taron dangi a gama da su. An gane? To shine illa mutahayyizan ila fi'a. Malai ce wa in ba'udat, koda wannan fi'a din, wannan rundunar da shi wanda ya je tsokano su, ko kuma waɗanda suka je suka tsokano su, za su kai su zuwa gare su, wa in ba'udat, koda ta yi nisa. Ka kaddara ka ce kamar babbar rundunar tana Kano, su kuma waɗanda aka ji aka tsokano suna Zaria, kaga da nisa sosai, ko ka ce suna Tudun Wada, kaga da nisa sosai, to babu laifi. In dai za su dawo ne zuwa ga babbar rundunna, babu laifi. Kai koda wajen shugaban musulmi za su dawo ma gaba daya, ba su laifi ba. Abin nufi, yanzu daga cikin garin Kano, a kaddara Amir yana cikin garin Kano, shine shugaba na gaba daya, wanda shi yake samar da rundunar da za su je su yaki. To da suka tafi za su je su yakin, shi yana cikin garin Kano, sun je kamar Tudun Wada za su yaki. To da yaki ya yaki, sai suka ga cewa lallai in suka tsaya za a karar da su gaba daya, sai su gudo daga Tudun Wada su dawo garin Kano. Ina fata an fahimta. Kun ga sun dawo wajen shugaba gaba daya kenan, ba gudu suke ba. Malami suka ce wannan ya shiga cikin illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a, kamar yadda zamu zo mu ji a gaba insha Allah ta'ala. Abinda malam ya bude da shi cewa illam yazidil adu ala dha'fil muslimina, idan ya kasance abokan gaba ba su ninka yawan musulmi ba, to a lokacin haramun ne mutun ya gudu. Da a addinin musulunci, farkon shar'anta shari'a, idan kai kadai ne mutun 10 suka tunkare ka, ba za ka gudu ba. In ka gudu ka saba Allah. An fahimta? idan mutum 100 ne mutum 1000 suka biyo su ba za su gudu ba dan haka hukuncin yake to sai Allah madaukakin sarki ya sassauta hukuncin sai mai da shi idan mutum 1 ne to mutum 2 zai iya tinkara kawai in sun kai mutum 3 zai iya guduwa babu laifi rangwame ne daga Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ayyuhan nabiy harribil mu'minina 'ala al-qital iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa iyyakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahuna sai Allah yace al'ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum da'fa fa iyyakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200 wa iyyakum minkum 1000 yaghlibu 2000 bi idhnillah wallahu ma'as-sabirin Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girma harribil mu'minina 'ala al-qital zabarar da musulmi kwadaitar da musulmi akan kafsa yaki da tsayawa da jajircewa da yin tumbe a gaban kafirai domin gamawa da su Allah ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kwadaitar da sabansa akan yaki ma'ana ya gaya musu irin roman da ke ciki da falalar da suke ciki da kuma girman da ake samu na shahada to shine sai Allah madaukakin sarki ya kawo hukuncin sai ya ce idan musulmi sun kasance mutum 10 ne to za su iya cin galaba masu haƙuri za su iya cin galaba akan mutum nawa 100 kaga 10 da 100 ninki nawa ne kenan ninki 10 to da asali a labarin haka yake idan ku 10 ne idan mutum 100 suka zo ba za ku gudu ba sai dai ku tsaya ku yi shahada kawai dan mutum 100 sun fi karfin mutum 10 ba haka bane haka ne to sai Allah madaukakin sarki sai haka nan idan ma su kafirin sun kasance su 100 ne to musulmi su 100 ne ya sai iya cin galaba akan kafirai guda nawa guda dubu Allah ya taghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahuna yace za su iya cin galaba akan kafirai 1000 dan mutane ne da ba su fahimci al'amarin Allah ba ba su fahimci addini ba gaba daya to sai Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum a yanzu kuwa Allah madaukakin sarki yayi muku rangwame yayi muku sassauci wa alima anna fikum da'fa Allah madaukakin sarki ya riga ya san dama a cikin ku akwai masu rauni a ce mutum 10 su tinkara mutum 100 mutum 100 su tinkara mutum 1000 wannan abu ne da ba zai yiwu ba a fitra ma salima wannan abu ne da dan adam ba zai iya yin sa ba idan mutum 2 ne 3 ne to idan kana da jajircewa kana da tsayawa zaka iya tinkara su amma mutum 1 ya tinkara mutum 10 wannan akwai wahala sai Allah madaukakin sarki yace idan musulmi sun kasance su 100 ne to lallai za su iya samun galaba za su iya samun nasara akan kafirin da suke guda nawa guda 200 ka ganinkin su biyu kenan shine rangwamen da akai haka nan idan su 1000 ne za su iya samun galaba akan su nawa 2000 rangwamen da akai kenan wancan hukuncin na farko sai Allah madaukakin sarki yace za an aje shi an fasa shi yanzu an dawo sabon hukunci shine idan sun ninka ku sau 2 to duk wanda ya gudu ya saba Allah madaukakin sarki ya zama murtakibul kabira wanda ya zakiyo babban laifi amma matukar sun fi haka to babu laifi dan mutun yayi me ya gudu to kun ga shar'i na farko kenan shar'i na biyu ya kasance gudun mutum ba ya gudu ne da niyyar tsoro ko firgiji ko rajini ba a ya gudu ne dan ya je ya kimtsa ya shirya ya dawo a cigaba da gubzawa shine kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin wannan ayar fadin malam da yace wa mai wallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir farkon aya shine ya ayyuhal ladina amanu idha laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ku wadanda kuka imani idan kuka hadu da abokan gaba kafirai a wajen gwabza yaki a filin daga zahfan ai kuna masu takuduwa da su Allah ya ce falatu walluhumul adbar kada ku juya musu baya me ake nufi da juya baya shine guduwa da niyyar tsira da rai da niyyar barin wannan yakin da niyyar ragwanta wannan shine abin da ake nufi da falatu walluhumul adbar, kada ku juya musu baya. To sai Allah subhanahu wataala ya ce mai wallihim, wanda ko duk ya juya musu baya ya gudu ana cikin yaki, yauma idhin, a wannan rana dubarahu, ya juya bayansa, sai Allah ya ce illa mutaharrifan liqitalin, sai wanda ya juya baya ne domin wata dabara ta yaki, domin wani salo da yaudara ta yaki. Kamar yadda na yi bayani a baya, kamar wani arni ne ya biyo ka a cikin taron mutane, sai ka dan fito da shi wajen mutane, sai ka nuna kamar ka gudu, sai ya biyo ka, sai ka tafi inda babu kowa, sai ka juyo sai ka gama da shi, shigo shigo ba zarfi kenan. Ko kuma ana cikin yakin, sai ka duba kaga ɗaya daga cikin kan yakin ka san dan lalace, kuma ga wani ya biyo ka, sai ka dan gudu, sai ka koma inda zaka je ka saki mai kyau ka dauka, sai ka zo ka gama da shi. Wannan duk baya shiga karshen guduwa, shine illa mutaharrifan liqitalin, idan mutum ya juya baya ne da wannan niyyar, bai shiga cikin wanda ya laifi ba, bai shiga cikin wanda aya take magana akan sa ba. Aw mutahayyizan ila fi'a, ko kuma wanda ya gudu dan ya je ya hadu da wata babbar runduna, shine wanda muka yi bayani. Kamar mutumin da ya gudo daga tudun wada ana yaki, ya towo garin Kano dan ya zo wajen babban shugaba da ya tura yakin gaba daya, ko kuma rundunar guda biyu ta akwai karama akwai babba, karamar an tura ta tayi tsokana, idan gaba ɗaya kafanin suka towo yu suka biyo su, to sai su gudo sai su wajen babbar, da sun tsara su wajen babbar kuma sai su ritsa, sai a tarar musu gaba ɗaya sai a gama da su. Ina fata an fahimta. Shi sa hadisi ya tabbata a cikin Musnad Imam Ahmad dan Hanbal, al-Imam Abu Dawud, al-Imam Tirmidhi, Ibn Majah duk sun fitar da hadisin. Hadisin na Abdullahi dan Umar, Allah ya kara masa yarda. Yace kuntu fi sariyatin min saraya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace na kasance a cikin wata ƙwarƙwarin runduna. In aka ce sariyatu ƴan uwa, as-sariya ita ce ƙaramar rundunar da manzon Allah baya cikinta sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya haɗa wata runduna ƙwarƙwariya ƙarama wacce shi baya cikinta, sai ya tura sai ya ce aje a kai farmaki waje kaza, aje yaki waje kaza. Yace to ina cikin wata runduna da Annabi ya tura wata rana aje a kai wani farmaki. Yace a fahasan nasu minna haisal, sai wasu daga cikinmu waɗanda aka tura yaƙi yaƙi magaba mai ejuriya ba, sai muka ɗan kauce sai muka gudu saboda abin ya kai inda ya kai, yaƙi ya kai. Ya ce fakuntu fi man hasa, ni ma kaina ina cikin wanda suka gudu. In ji Abdullahi ɗan Umar, Allah ya ƙara masa yarda. Ya ce lokacin da suka dawo gefe bayan sun gudo inda waɗancan abokan adawar ba za su iya cin musu ba, to sai kuma hankalinsu gaba ɗaya sai ya dawo jikin, sai ake tattaunawa yanzu me yake faruwa, mun gudo daga wajen yaƙi, yanzu fushin Allah ya tabbata a kanmu kenan, yanzu ya za a yi me abin yi, ana shawara. To da kace suka ce yanzu mu koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yi masa bayani, mu gaya masa abin da muka yi, duk ma abin da ya kamata ai mana saboda sun yi ba daidai ba. Ina fata an fahimta. To da kace suka dawo Madina wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ba Annabi labari, ya Rasulullah ga abin da ya faru da yaƙi, ya rincabe maka gaba za mu iya ba, shine maka gudu. Sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace a'a ba gudowa kuke ba, ai ana fi'atukum, yace ni ne fi'arku. Nan Madina da kuka dawo ai kamar kun dawo illa mutahayyizan ne ila me, ila fi'a. Annabi ya tabbata musu da cewa ba gudowa suke ba, saboda dawowa wajen shugaba ko jagora kamar tarewa ne zuwa ga babbar runduna, ba gudowa, ba gudowar yaki bane gaba daya. Annabi ya tabbata musu da haka. Haka na kamar da Ibn Kathir alayhi rahmatullahi ya kawo a cikin tafsirinsa, sai da Umar ɗan Khattabi, Allah ƙara masa yarda, a lokacinsa an yaƙi Rumawa ko Farisawa, Majusawa masu bautar wuta, a lokacin kwamandan shi ne Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu, aminu hadhihi al-umma, wanda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace duk al'ummar nan babu amintacce kamar shi. Yace kowace al'umma tana da wani amintacce a cikinta, yace amintaccen al'ummata shine Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, Allah ya kara masa yarda. To shi sai duk wani abu in da ya tashi sayyidina Umar da ya ji wannan magana daga Annabi, shi yake nadawa a gaba. Shi sa ko lokacin da sayyidina Umar zai bar duniya, da aka tambaye shi cewa wa zaka nada a matsayin jagora bayanka, yace wallahi da Abu Ubaida yana nan babu wani ja, ba kokonto, shi zan nuna. Saboda magana da manzon Allah ya faɗa akan sa, yace amintaccen wannan al'umma,
in ka dauki amintaccen wannan al'umma ka dora shi akan muqami na jagorantar mutane kai laifi ba kai laifi ba to a lokacin an kashe shi baya nan eh baya nan to shine sai ya nada musu wannan mutane guda shida yace a cije su shawara duk wanda suka zaba a cikin su yayi to malli shayid dai Abu Ubaida a lokacin shine commander a wannan yaki lokacin da suka je da yaki yayi yaki su wadancan farasawa suna da yawa sun ninninka su ninkin ba ninkin Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah a lokacin yaki guduwa yaki ja da baya aka kashe shi akan gada akan wata gada aka kashe shi bai iya guduwa ba saboda shi yana gani abinda yan farauta suke cewa da ya gudu gonda ya fadi eh da ya gudu gonda ya fadi to har abinda ya fadi kenan aka kashe shi akan gada to shine da labari ya dawo garin Madina wajen sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda sai ce lauta hayyaza ilayya la kuntu lahu fi'atu yace ina ma ya gudo ya taho nan wajen garin Madina daga Farisa a lokacin yace ina ma ya gudo ya taho nan garin Madina wajena la kuntu lahu fi'atu da na kasance ni ne fi'a a gare shi ina fata mu fahimta yan uwa ashe kun ga abin da ake nufi illa mutahayyizan ila fi'a ba wai lalle ka gudo daga rundunar ka karama ka kuma babbar rundunar ba a'a hatta ka dawo cikin garin kojin shugaba uga kwata kwata shi ma menene illa mutahayyizan ne ila fi'a dan uwa mu fahimta nan da kyau ko yawwa haka al'amarin yake Allah madaukakin sarki yace aw mutahayyizan ila fi'a dukkan wanda ya haka faqad ba'a bi ghadabin min Allah to hakika ya dawo ba'a shine ai'ada warja ya dawo da fushi daga Allah madaukakin sarki ma'ana ya dawo Allah madaukakin sarki yana mai fushi da shi sakamakon wannan gudun da ya daga filin yaki sannan wa ma'awahu jahannam abu na biyu makomarsa ita ce wutar jahannama Allah ya ce wa bi'sal masir kir da makoma idan ta kasance wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya kiyaye mali ce wa annabi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace ijtanibus sab'al mubiqat kuni sanci wasu abubuwa guda bakwai masu halakarwa wannan hadisi mun riga mun gabatar da shi a baya qalu wama hunna ya rasulullah suka ce menene wadannan abubuwa guda bakwai ya manzon Allah qala annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace ashirku billah na farko shine shirka da Allah subhanahu wataala wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq da kashe ran da Allah madaukakin sarki haramta a kashe shi sai dai da haki wa aklu riba da cin riba wa aklu malil yatimi da cin dukiyar maraya wa tawalli yawm az-zahfi da guduwa lokacin yaki shine malli shayadin mu ko shi ma yana ciki kenan wa qadful muhsanati al-ghafilati al-mu'minati da jifan mataye rabkanannu kuma mu'mine ka tangaggu mutun ya jefe su da alfasha ko da jana ko da wani abu ba su je ba su gani ba shi ma yana ɗaya daga cikin manyan laifuffuka wannan hadisi ta kharijin sai ya riga ya gabata a baya wa an ibn abbas radiyallahu anhuma wannan hadisi an karbo shi daga babban sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa kale yace lamma nazalat yayin da wannan ayar ta sauka iyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 Allah madaukakin sarki ce idan sun kasance su musulmi kenan mu'minai daga cikin ku 20 mutum 10 sabiruna masu hakuri da juriya yaghlibu za su samu galaba da rinjaye 200 akan mutum 200 da suke daga cikin wa daga cikin kafirai kaga mutum musulmi 20 za su samu galaba akan kafirai 200 kaga sun ninka su goma kenan fakataballahu alaihim alla yafirra 20 min 200 sai Allah madaukakin sarki ya wajabta musu akan lalle mutum 20 ba za su gudu wa mutum 200 ba idan ko mutum 20 suka gudu wa mutum 200 sun saba Allah thumma nazalat ana nan ana tafiya a haka sai wata ayar kuma ta ƙara sauka sai Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum yanzu kan Allah madaukakin sarki ya muku afuwa ya muku rangwame at-takhfif shine rangwame Allah madaukakin sarki ya muku rangwame ankum akankum alima anna fikum dhafa Allah subhanahu wa ta'ala ya san daga cikin ku akwai masu rauni fa ayyakum minkum mi'atun idan ya kasance a cikin ku akwai mutum 100 sabiratun masu hakuri da juriya yaglibu mi'ataini za su samu galaba akan mutum 200 daga cikin kafirai wa ayyakum minkum alfun idan ya kasance daga cikin ku mu'minai akwai mutum 1000 yaglibu alfaini bi idnillah lalle za su samu galaba a kan mutum 2000 waɗanda suke ba musulmi ba da izinin Allah madaukakin sarki Allah ya ce wallahu ma'as sabirina lalle Allah madaukakin sarki na tare da masu hakuri fakataba to daga nan sai Allah subhanahu wataala ya wajabta akan mu'minai Allah ya firra mi'atun min mi'ataini yanzu an canza wancan hukunci na farko yanzu abinda aka hana shine idan mutum sun kai mutum 100 to ba za su gudu mutum 200 ba kenan indai kun kai 100 ba za ku gudu mutum 200 ba ma'ana in kun in sun ninka ku sau biyu haramun ne ku gudan musu amma idan ninkin ya wuce 200 fa za ku iya guduwa wannan ba ku yi laifi ba wannan hadisi rawahul bukhari imam al bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 1653 to wannan shine karshen wannan kabira ta 15 da take bayani game da haramcin gudu daga wajen yaki الكبيرة السادسة عشرة زام تقبل كراتو أكن كبيرة تقوم شاشدة كبيرة تقوم شاشدة شيني غش الإمام الرعية وظلمه لهم شيني غش الإمام الرعية شيني شوغبا ييوى وانديك كيوتا وانديك كلادس وانديك شوغبانتا يمسو ها انت يمسو الغس يزال انتسو mai algus yan uwa mai algus da Hausa kamar coge ko wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da alghashu shine khalqul jayyid birradi khalqul jayyid birradi cakuda mara kyau da mai kyau ai galibi dama abinda muka fi sani da mai kenan algus ba ka samu abu mai kyau ka hada shi da mara kyau ka samu inam ha inci ka samu misali ka samu shinkafa yar gida sai ka samu yar gwamnati sai ka takuda su kuma sai ka dinka buhun yar gwamnati ka dinka sawa a matsayin gwamnati wannan ba shine algus ba algus kenan ka samu misali albasa ka samu mai kyau da mara kyau sai ka takuda sai ka samu mai kyau sai ka sa su a sama algus kenan ka samu dankali dika dika ka sa su a sama sai ka samu yan mutsi mutsi wasu ma sun fara lalacewa sai ka sa su a kasa ka samu manja sai ka samu koko ko wani abu ko wani koko sai ka zuba a ciki a kawo wani abu da yake kara masa ja a zuba shi ma algus ne cakuda mai kyau da mara kyau wasu malamai suka ce abinda ake nufi da algus kuma shine khida'un a muqirruna bi su'in niyyati wa qasdil idrar bil akharina shine yaudara ce da mutum zai yi ta da niyyar ya cutar da ƴan uwansa musulmi yaudara da mutum zai yi ta da mummunan niyya da kuma nufin ya cutar da ƴan uwansa musulmi duk algus ya shiga ciki to me ake nufi da algus din shugaba in aka ce al-imam shine shugaba jagora na gaba daya shugaba ya mutane algus me ake nufi da shi ya haince su ya zalunce su ya cuce su ya hana su duk wani abin da yake nasu ne na haƙi ya hana su wannan shine musu algus to wannan yana ɗaya daga cikin babban laifin da Allah madaukakin sarki baya gafarta shi har sai idan ku ne mabiya kuka fito kuka ce mun yafi sannan sai Allah ya gafarta domin haƙi ne ƴan uwa na ɗaya daga cikin mafi girman laifi hatta a cikin manya-manyan laifin saboda laifi ne dake da alaka da haƙin mutum shi laifin da ke da alaka da haƙƙin Allah madaukakin sarki kadai wanda haƙƙin bawa bai shigo ba wannan yana da sauki ɗan uwa yana da sauki ƙware da gaske dan Allah madaukakin sarki da ka je ka koma gare shi kai ta magiya kai ta bambadanci kai ta banbaki Allah madaukakin sarki ya gafarta maka amma dan uwa ka sani cewa haƙƙin da yake da alaka da wani wallahi sai ya ce ya gafarta maka sai ya bude baki ya ce na gafarta maka na yafe maka na sarar da haƙƙi na babu kuma shikenan to kaga wannan bala'i ya fika jagoranci mutum miliyan 100 miliyan 200 miliyan 30 miliyan 20 a ce suna jin haushin ka kowa yana jira a ji lahira ka ba shi hakkin sa kaga wannan akwai matsala to wannan shine abin da zamu karanta insha Allah ta'ala qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace innamas sabilu 'ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq ulaika lahum adhabun alim wannan aya tana daya daga cikin ayoyin suratul shura aya ta 42 to wannan ayar ba za ka fahimce ta ba sai ka hada ta da guda biyun da suke kafinta wajaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allahi innahu la yuhibbu adh-dhalimina wala man intasara ba'da dhulmihi fa ulaika ma 'alayhim min sabil sai Allah yace innamas sabilu sannan sai aka karanta wannan aya Allah subhanahu wata'ala yace wajaza'u sayyi'atin sakamakon mummuna sayyi'atun mithluha mummuna ce irinta sakamakon wanda aka yi mummuna babu laifi shi ma yayi mummuna irin wacce aka yi masa an fahimta ya uwaku sakamakon wanda aka bakantawa babu laifi ya bakanta daidai da yadda aka bakanta masa zalika wa man aqaba بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم to wannan din ma'ana sa da yan uwa ayi tana bayani game da mutumin da aka yi masa wani abu mara kyau aka zalunce shi aka yi masa abin da ba daidai ba to ya rama kwatan kwacin abin da aka yi masa idan abin da shi shari'a bata bashi dama ya rama akan kansa bane to ya kai inda za a rama masa wannan ba cewa akai dole bane a shari'a ta baka dama aka baka shine waje za'u sayyi'atin sayyi'atin mithla amma sai Allah ya ce a gaba me faman afa wa aslaha fa ajru ala Allah amma wanda ya afuwa ya gyara yayi nagarta wannan ladan sa na ga Allah madaukakin sarki zai samu lada kun ga da wanda ya nemi haƙin sa da wanda ya afuwa wanne yafi wanda ya afuwa yafi shi sa sai Allah madaukakin sarki ce innahu la yuhibbu adh-dhalimin lalle Allah madaukakin sarki baya son azalmai so wai azalmai su ne wanda suka fara zalunta mutum suka cutar da shi Allah ya ce baya son su to shine sai Allah subhanahu wataala a gaba ya ce wala man intasara ba'da zulmihi wanda ko ya nemi yayi kokarin taimakon kansa ko kokarin cin nasara akan abin da aka yi masa ya kwato haƙƙin sa bayan an zalunce shi ya dawo da abin da aka yi masa bayan an masa ya dauki mutum ya kai shi wajen alkali ko ya kai shi police station yayin da ya zalunce shi shine wala man intasara ba'da zulmi sai Allah ya ce to fa ulaika ma alaihim min kaga irin wadannan ma alaihim min sabil babu wani laifi akan su basi komai ba daidai suka ina fata an fahimta basi komai ba shi sa karkashin wannan ayar ibn kathir alayhi rahmatullah ya kawo wata kissa tana na Aisha Allah kara mata yarda da Zainab bintu Jahsh ko Hafsa bintu Umar ɗaya daga cikin su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na ɗakin Zainab bintu Jahsh so da ka tana na Aisha irin wani abu na gaggawa za ta ga annabi sai ta shiga ɗakin ba neman izini tana shiga sai ran Zainab ya baci kun san dama yadda ake tsakanin matan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da na Aisha ya saboda ita yan lele ce a gaban goshi ce ka san ko a cikin yara ne idan aka samu yaron da babansa ya fi son sa sai kaga sauran yaran suna jin haushin sa ba haka bane idan a cikin mata akwai matar da mijinta ya fi son ta sai kaga sauran suna jin haushin ta to ita ma na Aisha haka take tana shiga kawai ta ya rasulullah karban da matar kaga ta shigo mun daki haka sai ta yi mata maganganu tace sai ta yi shiru na Aisha tace sai na yi shiru ta ci gaba ta gaggaya mata magana take ta inda take shiga ba ta nan take fita ba inji ba haushi da annabi ya ga abin yayi yawa sai ya kalli nan Aisha sai ya ce dunaki fantasiri sai ke ma dan rama ware da gaske nan Aisha tace sai na jiyo ni ma na dara akan ta tace ban yi shiru ba sai da naga yawon bakin ta ya kafe ta yi shiru babu amsar da ta bani yanzu tace fara'aitu wajha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatahallalu tace sai na ga manzon Allah tsira da aminci tsaya tabbata a garke na murmushi wato kun fahimci abin an yi wa Nana Aisha abin da ba daidai ba annabi ya bata yanci tarama daidai abin da aka yi mata an fahimta babu laifi idan mutun ya maka abu karama amma daidai da abin da ya maka idan ka wuce gona da iri fa to wannan kuma akwai fansa akwai matsala shi sa kaga a cikin ayar abin da Allah ya ce wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun me al-mithlu mumathala shine abu daidai wa daida in ka ji balarabe ya ce al-mithlu daidai wa daida idan ka wuce gona da iya za ta yanzu kuma ake bi bashi za a ɗauka a cikin ladanka a bashi in za ka iya ramawa ko kuma ka rama ƙasa da naka shikenan sai ka yi ina fata an fahimta amma duk wani abu da za ka haƙuri fa ya fi inda za ka haƙuri shi ne abin da ya fi alkhairi shi sa wani hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa masu zagi guda biyu masu faɗa al-mustabani ma fa'ala fa'ala al-badi yace masu zagin juna su bi wannan ya zagi wannan ya dura wannan ashar annabi yace duk abin da suka aikata su biyin to laifin akan wanda ya fara yake malam ya atadil mazlum matakar wanda aka zalunta na farkon da aka fara zagi matakar bai wuce gona da iyaka ba shi ma laifin akan na farkon yake ai uwan fahimta mutum yana tsaye sai wani ya zo danna masa ashar ya dura masa ashar sai ya shiru shi ne abin da ya fi to shi kuma sai ya rama sai ya ga ba zai iya haƙuri ba sai ya rama to laifin yana kan wanda ya fara zagi yana kansa inda iya zagin da ya masa iya nan kaɗai ya tsaya to shi kenan laifin yana kansa saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya ce wanda yayi kokarin daukar fansa bayan an zalunce shi sai Allah madaukakin sarki ya ce fa ulaika ma alaihim min sabil irin waɗannan ma alaihim min sabil ba su da wani laifi babu wani aibi da suke da shi innamas sabilu ai innamal haraj wal anatu ai laifi da zargi yana kan alal ladina yuzlimuna ga waɗanda suke azzalimai suke zaluntar mutane bi ghairi haqqin ko fil yadlimuna nasu suke zaluntar mutane wayabghuna fil ardi suke wuce gona da iyaka a cikin kasa bi ghairi al haqqi ba tare da haqqi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulaika lahum azabun alimun lalle irin wadantananka suna da azaba mai radadi a tattare da suran tashin alkiyama to wannan ya shafi ya kunshi duk wani nau'i na zalunci yan uwa kowanne irin zalunci ya shiga da zaluncin daidaikun mutane da zaluncin da shugaba zai wa al'umma sai ya shiga ciki saboda ka wannan ayar bata bayani akan shugaba shi shi kadai sai dai shugaba ya shiga ko bai shiga ba ya shiga bari ma shi zai fi kowa shiga saboda shi zaluncinsa mai yado ne saboda yanzu shi shugaba in ya zalunci in ya wani abu da zai cutar da al'umma mutanen da za su cutar da shi mutane ne da yawa yanzu shugaban kasar Najeriya shi kadai idan ya wani abin da zai matsa al'umma mutum ba su shiga cikin wani hali mafi karanci ka ce sama da mutum miliyan 100 za su shiga cikin wani hali kuma wallahi ƴan uwa wannan magana ba wasa bace mutum miliyan 100 nan wallahi kowanne sai Allah madaukakin sarki ya tambaye shi akan sa kowanne sai an titsiye shi akan haƙƙin ɗaiɗaikunsa ɗaiɗaikun mutane da wane a lissafa masa mutum miliyan 100 sai an nemi haƙƙinsa akan sa abin ba na wasa bane wallahi sayyidina Umar yace ina jin tsoro dabba taitintibe a can wani gari ina garin Madina yace ina tsoro Allah ya kama ni akan tintibanta dabba taitintibe hanya ba ta da kyau taitintibe ta samu matsala yace ina garin Madina ban san yadda ake ciki ban zo na gyara ba ina tsoron Allah madaukakin sarki tume ni akan tintiban dabba yanzu motoci ne suke tintibe su fada rami motoci ma da suke dauke da mutane nawa ne suke tintibe su fada rami a mutu kusan kullun a kasar nan sai an yi hadari yanzu idan kana so kai kallo ka ba hanyar Niger ka gani eh ka ba hanyar Niger wallahi da wahala ka je ka dawo baka ga babban motar ta fadi ba da wahala kai kwana uku kana ban hanyar nan ka je ka dawo ka kara kuma babban motar ta kifa haka ba da wahala wani ramin Allah wani ramin in ka shiga sai kai da gaskiya ka fito kuma akan titi yake akan titi yake babu ruwan shugabanni kwata-kwata saboda su ba hanyarsu bace hanyarsu ta sama ce kawai za su bi jirgi daga Kaduna daga Kano daga ina ne zuwa Abuja a sauka shikenan yanzu inda za ka gane kasar da yadda take lokacin da aka dan samu matsalar tashin nan da aka ce za a yi tafiyar za a rinka tafiya a mota din nan daga wannan tsakanin da jirgi bai tashi ba zuwa lokacin da aka gama abin a jirgi ya ci gaba da tashi har aka yi abin da aka gama baka ji labari an ce an dauke wani a cikin hanyoyin nan ba dauke dauke nan da ake ta yi a dauke wannan a shiga da shi daji baka ji an yi wannan abin ba me yasa saboda masu gurin za su wuce wadai da gaske duk yadda za a ma samar da tsaro sai an samar shi bara ma ya fito mana ya gani ba zai fito ba amma kuma da suka wuce sai aka ci gaba da duci aka koma aiki Allah ya kiyaye mu wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء الله سبحانه وتعالى يفدى في سوره ابراهيم عليه السلام يتي ولا تحسبن الله كدك تبت اماني كو كدك تبت اماني يا رسول الله كدك تبت امانن الله مدوكين سركي غافلا مرب كنيني ya rabkana ya gafala amma ya amalu zalimuna game da abinda azalamai suke aikatawa Allah bai rabkana ba Allah bai gafala ba duk abinda suke yana kallon su kuma yana kiyaye abinda suke aikatawa sai Allah ya ce innama yuakhiruhum kadai Allah madaukakin sarki ne musu jinkiri ne liyawmin dan wata rana da za ta zo tashkhasu fihi al-absar da idanuwa gannai suke kakkafewa su tsatsaya ranar tashin alkiyama kenan ranar tashin alkiyama lokacin da ido zai tsaya ya kafe ko kiftawa idan mutum ba yayi saboda bala'i da masifa idan mutum ya ga abin tsoro ya idan sai yake ya ga wani abin tsoro gadangadan ya tunkaro shi idan mutum ya zara idansa to yadda ga mutum ya zara idansa lokacin da ya ga abin tsoro haka idan zai tsaya ba wannan haɗe da wannan a ba zai haɗu ba Allah subhanahu wataala ya ce muhti'ina suna ay musri'ina suna masu gaggawa wajen fitowa daga kabarbaran su muqni'i ru'usihim suna masu daga kawukan su sama ay rafi'ina ru'usihim suna masu daga kawurkan sama la yartaddu ilaihim tarfuhum ganin su ko kiftawa baya yi ganin su baya kiftawa idan su baya kiftawa girad sama tare da ta kasa gashin idan sama da kasa ba sai saboda tsoro da firgici da rajin kamar fadin Allah madaukakin sarki ne da yake cewa wa anziruhum yawmal azifati idhil qulubu ladal hanajiri kadhimi malil zalimina min hamimin min hamim wala shafiin min shafiin wala hamimin yuta Allah madaukakin sarki yace wa anziruhum kai musu gargadi ya rasulullah yawmal azifati ranar da take makusanciya za ta kusanto alkiyama kenan idil qulubu ladal hanadiri a wannan rana zaka ga zukatan mutane sun ciro sun fito daga inda suke sun dawo makoshi saboda tsoro da firgici duk zukatan mutane barin inda suke zasu su dawo makoshi haka zuciyar mutane ya tsata shi sai Allah madaukakin sarki ya ce wa afidatuhum hawa zukatansu a lokacin babu komai a ciki ay khaliyatun fariga ba komai a cikin zukatansu in banda tsoro da firgici da rajani babu komai a cikinsa rana ce mai tashin hankali to Allah madaukakin sarki ya ce duk azzalimi ya sani cewa waccan ranar Allah madaukakin sarki ya yi masa dako yake jira ya zo ya same ta ba wai Allah ya gafala bane duk abin da ake mana yanzu a ƙasar nan da abin da ake wa talaka kaji an ce wani ya mutu da yunwa wani an masa kaza nau'in zalunci kala-kala kullun ƙara fito da sababbin hanyoyi ake wajen a kashe talakan Najeriya wallahi ɗan uwa Allah bai gafala ba Allah bai rabtana ba yana kallo duk abin da ake Allah madaukakin sarki yana kiyaye kuma ana rubutawa amma Allah yana ƙara daga musu kafa ne liyahamilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama dan su ƙara daukar kayan nauyin su na zinubai cikakke su je da cikakkun kayan laifinsu gaban Allah madaukakin sarki inda za su ƙonu su babbaka yadda ya kamata a cikin wutar jahannama amma kai abinda ake a Najeriya ko ce ma kai ake babu tashin alƙiyama ai zaka kareta wallahi ko iya abinda ake a Najeriya kadai a ce maka babu tashin alƙiyama zaka ce wallahi ƙarya ne lalle ya kamata wannan abin da ake akwai inda ya kamata a je a bambance wannan da gaske wani ya taso a talauce babansa talaka shi talaka ya mutu a talaka kuma ba abin da yayi kuma akwai arziki a kasar duk abin da ya kamata a ce ya samu jin dadin rayuwa akwai amma wasu ɗan tsirari sun sace sun kebe kaji ana bayanin mutum ɗaya biliyoyin kuɗi ya sace shi kadai bai san abin da zai da su ba shi kadai kuɗin da wallahi ɗan uwa irin kuɗin da ake bayani idan aka ba idan mutum ɗaya fito da su duk mutanen garin su wallahi kowa sai ya samu rufin asiri duk mutanen garin su wallahi kowa sai ya samu rufin asiri amma shi kadai ya je ya dauke kuma haka zai mutu ya koma ga Allah madaukakin sarki ya bar sa anan yayin sa zai su tafa taka Allah ya kiyaye Allah subhanahu wataala yace wa afidatuhum hawa zukatan su babu komai a cikin sa fa qala Allah ta'ala Allah subhanahu wataala yace wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbi yanqalibuna wannan gaba ce ta ayar ita ce ayar ƙarshe a cikin suratul shu'ara ko Allah madaukakin sarki yace wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawuna alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa dhakarullaha kathira wa intasaru min ba'di ma zulimu sai Allah yace wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbi yanqalibuna Allah madaukakin sarki yace wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawuna mawaqa wawaye halaka ku su suke bin su mawaqa Allah subhanahu wataala yace halaka ku wanda ba su da kan gado su suke bin su shine ash-shu'ara'u yattabi'uhumul ghawuna sai Allah yace wa alam tara annahum fi kulli wadi yahimuna shin ba ka gani kowanne wadi afkawa suke yahubuna kutsawa suke su shiga kowace magana da ta shirka da ta saban Allah da ta daidai da ta komai fada suke shine ya kubuna komai mawaki fada yake wa annahum yaquluna kuma zaka ga suna fadan ma la yafaluna abinda ba su aikatawa baka ganin haka sai Allah ya istisna sai ce illal ladina amanu daga cikin su akwai waɗanda suke mutanen kirki ne banda su sai waɗanda suke imani wa amilus salihat suka aiki nagari wa zakarullaha kaseeran suka ambaci Allah da yawa wantasaru min ba'di ma zulimu sannan suka nemi taimakon Allah bayan an zalunce su Abdullah bin Rawaha da Hassan bin Sabit Allah kara musu yarda lokacin da wannan aya ta sauka wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawuna sai suka dungumo suka tozo annabi tana ta kuka ira da aminci su kara tabbata a gare shi Allah ya ce mawaka wawaye ne suke bin su halakaku su kuma duk mawaka ne duk lokacin jahiliya suna ta waka kamar da Ibn Kathir ya kawo suna ta kuka me ya faru sai annabi ya ce kushuru sai karanto musu ayar wash-shu'ara'u yattabi'uhumul ghawuna alam tarahu annahum fi kulli wadi yahimuna wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna illa alladhina amanu sai ce wa antum sai wadanda suka yi imani suke aiki na gari sai ce to ku irin ku ake nufi to sannan sai hankalin su ya kwanta Allah ce sai wadanda suka yi imani suke aiki na gari suka kuma nemi taimakon Allah madaukakin sarki bayan an zalunce su sai Allah madaukakin sarki ce wa sayalamu alladhina zalamu da sannu azzalimai za su san ayyamun qalbin wacce makoma yanqalibuna za su koma zuwa gare ta wacce ce makoma ita ce wata jahannama Allah ce da sannu azzalimai za su san wacce makoma za su juya su koma zuwa gare ta ita ce wata jahannama Allah madaukakin sarki kiyaye mu wannan ayar ita ma tana bayani ga dukkanin wani azzalimi ya shiga ciki wa qala Allah ta'ala hakanan Allah subhanahu wataala yace kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'aluna wannan ayar tana daya daga cikin jerin ayoyin suratul maida da suke bayani game da yahudawa da Allah madaukakin sarki ya tsine musu albarka ko a harshen annabi Dawud da annabi Isa dan Maryam al'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu yataduna sai Allah ya ce mai kanu la yatana hauna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'aluna. Allah subhanahu wataala ya ce lalle Allah madaukin sarki ya tsinewa ko kuma an tsinewa Yahudawa banu Isra'ila akan harshen annabi Dawuda da kuma annabi Isa dan Maryam. Hakan ya kasance ne sakamakon saban Allah da laifi da suke da kuma ƙetare gona da iyaka da suke da ta'addanci da suke. Dama Yahuda ƴan ta'adda ne na ƙarshe tunda suke ƴan ta'adda ne. Haka suke kuma haka za su koma ƴan ta'adda. Ba za a ƙara tabbatar da ta'addancin su ba sai yanzu da wannan abin yake faruwa, wannan ƙabilar take faruwa. ƴan ta'adda ne ba na wasa ba. Allah maɗaukin sarki mana maganin su. Allah ya ce kanu la yatanahuna an munkarin. Sun kasance ba sa hani ga munkari a tsakaninsu. Wane yana abin da ba daidai ba, wane ba zai hana shi ba. Wane yana abin da ba daidai ba, shi ma wane ba zai hana shi ba. Shi ne layatana hauna, ba sa hana junansu an munkarin game da mummunan abu fa'aluhu da suke aikatawa. Sai Allah ya ce labisa ma kanu yaf'aluna, tir da abin da suka kasance suna aikatawa. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, ya ce man ghashana falaysa minna, wata ruwaya man ghasha falaysa minna, wanda duk yayi algusu annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, ya ce falaysa minna, ba mu bashi, bashi ba mu. Wannan hadis yana da sababul wurud, abinda yasa annabi ya faɗi wannan magana. Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, ya shiga kasuwa wata rana sai ya ga wani mai abinci kamar kace tarin hatsi ko tarin shinkafa ko tarin masara haka. Sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, ya dan zira hannunsa cikin tarin hatsin nan ko shinkafa ko masara, sai ya ji danshi a ciki, saman kuma babu danshi. Sai annabi ya ce me kenan wannan, ya ma'abucin abinci, ma haza ya sahibu ta'am, wannan me kenan, me ka aikata mai haka? Haka sama ka nuna gashi abinci ne mai kyau, ƙasa kuma ruwa ne a ciki. Sai ya ce ya rasulullahi wallahi asabatu sama, ai je ne an danyi ruwa kuma ruwa ɗan da ke shaka. Sai annabi ya ce shin ba za ka fito da mai ruwan fili kowa ya gani ba? Idan yana so ya siya a haka, ka ɓoye mai ruwan kuma ka fito da mara ruwa. Sai annabi ya ce to wannan algus ne, duk wanda ya algus ba mu bashi, bashi ba mu. Yan uwa ina fata an fahimta, shine sabon da yasa annabi ya faɗa hadisi. To haka yan uwa, duk wani nau'i na kasuwanci ko ciniki da ake yi, wannan hadisin ya shafe shi. Duk wanda ya algus ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, bashi. Hakan nan duk wata sana'a da ka sani ita ma wannan abin ya shige ta, duk wanda ya algus bashi ba annabi. Haka nan aikin gwamnati yan uwa akwai algus a cikinsa shi ma. Ba ma sana'a ne kaɗai suke algus ba. Duk wanda aka ɗauke shi aiki zai je ƙarfe 8, shi ne abin da ya yi signing agreement a kan shi. Ya sa hannu akan ya yadda zai zo aiki ƙarfe 8, ya tashi ƙarfe 5:30 ko ƙarfe 6. Sai kasance baya zuwa sai ƙarfe 9:30, wannan algus yake man gashana falaysa minna. Yan uwa an fahimta? Duk malamin makarantar da yake yana da period guda 4 ko guda 5, zai shiga nan ya shiga nan ya shiga nan. Sai kasance baya shiga sai guda 2 ko guda 3. Wannan algus yake man gashana falaysa minna. Saboda haka algus ba a cikin kasuwanci yake ba, a cikin ma'aikata ma akwai. A cikin zamantakewar aure akwai. A cikin mu'amala, kowace irin mu'amala da ka sani akwai. To shi sa malai ya kawo hadisi anan, saboda ya shafi kowa da kowa, hadisi ne da yake shamili. Ya shafi shugaba da wanda ake shugabanta, kowa ya shiga ciki. Wannan hadisi ƴan uwa Imam Ahmad dan Hanbal ya fitar da shi mujalladi na biyu, hadisi mai lamba ta 242 da hadisi mai lamba ta 417. Haka nan Imam Muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 101, Abu Dawud hadisi mai lamba ta 3400, At-Tirmidhi hadisi mai lamba ta 1315, Ibn Majah hadisi mai lamba ta 2224. Hadisi ne da sahabi Abu Hurairah, to insha Allah ƙara masa yarda. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, faɗa a cikin wani hadisi yace az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamati, lalle zalunci zulumatun, duhu ne kan duhu kan duhu. Az-zulumatu shine jam'in az-zulmu. In ka ce az-zulna yawwa dufai kenan ko da Hausa, in sahhat ta'bir. saboda haka sai ka ce duhu ko kuma zalunci dufai ne ranar tashin alkiyama. Duk wanda ya zalunci wani, wannan zaluncin da zai zama masa duhu. Me ake nufi da wannan? Allah madaukakin sarki zai sashi cikin wutar jahannama kenan. Dan wutar jahannama ɗan uwa baƙi ƙirinci kamar yadda hadisi ya tabbata. An hura wutar jahannama, aka hura ta, aka iza ta. ‘Yan uwa wutar jahannama ta yi faribat, aka ƙara hura ta, ta yi jajawur. Sannan aka ƙara hura ta shi ne ke baƙi ƙirin. Wutar jahannama ba irin wutar duniya ba ce, ‘yan uwa. Ba irin wutar duniya ba ce. Annabi ya ce wutar jahannama, wannan wuta ta duniya da muke amfani da ita yanki ɗaya ce cikin yanki 70 na wutar lahira. 69 da sai mutum ya je 70. Yanzu wuta mafi kuna, mafi zafi a duniya guda ɗaya ce ta 70 ɗin lahira. To waccan 70 ɗan uwa kake kallanta? Allah ya kiyaye mu da shiga wuta. Allah ya kiyaye mu. Faƙala sallallahu alaihi wasallam, wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi da Imam Muslim daga hadisin Sahabi Abdullahi ɗan Umar, Allah ya ƙara masa yarda. Faƙala sallallahu alaihi wasallam, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace dukkaninku ra'in, kowa mai kiyo ne akan kansa. Sannan wa kullukum mas'ulun, kuma kowa abin tambaya ne an ra'iyatihi, game da kiwon da aka bashi. Hadisin annabi ya tajerowa ya ce wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajulu ma ra'in fi ahli baiti huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Annabi ya ƙara maimaita ce wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Annabi ya ce dukkaninku masu kiyo ne, kuma kowa za a tambaye shi akan abin da aka ba da kiwonsa a kai. Wato kowa gwargwadon yawan kiwonka, gwargwadon tambayarka. Kowa a nan wajen bawan da zai ce bashi babu abin da aka bashi kiwo, kowa akwai irin kiwon da aka bashi. Yawwa, sai dai kiwon wani ya fi wani. Mutumin da yake da wani mukami, kaga kiwonsa ba daidai yake da mutumin da bashi da wani mukami ba. Yawwa, mutumin da yake magidanci ne shi da ‘ya’yansa da matansa, ba daidai yake da mutumin da yake daga shi sai matarsa kadai ba ko? Mutumin da yake daga shi sai shi kadai ne shi. Yawwa, gauro ne shi, ba shi da mata. Kaga shi ma da bambanci ko? Maybe kuma ko da gauron ne a wajen aikinsa wani ne shi. Ba haka bane? Wani ne shi a wajen aikinsa. Saboda haka yana da wanda aka bashi kiwonsa, shi ma kuma za a tambaye shi a kansa. Abinda dai annabi yake so ya gaya mana, ‘yan uwa, tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, dukkaninmu masu kiwo ne, kuma kowa sai an tambaye shi. Yadda za a tsaye da shugaban ƙasar Amerika ko China, wanda suka fi kowa yawa a duniya, a tambaye shi game da kiwon da aka bashi, haka za a tsaye da kai kadai da kake kallon ka kuma a maka tambaya. Shi za a tambaye shi ne game da mutum miliyan dubu da wani abu. Shi ne mutane da Allah ya bashi kiwo miliyan dubu da wani abun ko? Kai kuma sai a tambaye game da mutum biyu ko mutum uku. Idan ya zalunci a wancan mutum miliyan dubu da wani abin za a kama shi, kai ma idan ka zalunci akan mutum biyun nan ko uku, wallahi sai Allah ya kama ka. Kuma ka ba bambanci. Shi yasa kullun mu rinƙa roƙon Allah madaukakin sarki ba mu ikon sauke nauyin da yake kanmu, amma mu daina kallon sama kawai. Cewa ai shugaban ƙasa shine dan wuta. Kwarai da gaske, gwamna shine ba mutumin kirki ba, wane shine ba, a'a, kai ma ka kalli kanka. A inda kake da kiyo, kake shugaba ne kai a wajen, kana kokari wajen sauke nauyin da ke kanka ko ba ka yi? Kowa sai Allah ya tambaye shi wallahi. Kowa, shugaban ma'aikata, shugaban makaranta, limami a masallaci, shugaban kwamiti, kowa ne, kowa yake sai Allah ya tambaye ka. In dai aka ƙura maka wani shugabanci, wallahi sai an tsaye da kai an tambaye ka. Allah ya ba mu ikon saukewa. Shi ne kawai. Shi yasa ga annabi sai ta jerowa ya ce shugaba mai kiyo ne Allah zai tambaye shi, mutum mai kiyo ne a gidansa Allah zai tambaye shi, mace mai kiyo ce ita ma a gidanta Allah zai tambaye ta, hatta yaron gida shi ma mai kiyo ne akan dukiyar shugabansa Allah zai tambaye shi. sai annabi ya ƙara mai tawaye ce dukkaninku masu kiwo ne kuma kowa sai Allah ya tambaye shi akan kiwon da ya bashi. Wannan hadisi ɗan uwa a ingantacce ne, Imam al-Bukhari shi ma ya fitar da shi da Imam Muslim da Imam Tirmidhi. Fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ce ayyuma ra'in ghasha ra'iyatahu, ko dukkanin wani shugaba da yawa shugabannin sa ha'inci, ha'inci a waɗanda aka bashi kiwo, afwan ba shugabanni ba, ya ha'inci waɗanda aka bashi kiwon su, annabi ya ce fa huwa finnar, yana cikin wuta. Wannan hadisi shi ma ingantacce ne, Imam Ahmad ya fitar da shi, Imam Albani ya inganta shi. Fa qala sallallahu alaihi wa sallam, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ce man istara'ahu Allahu ra'iyatan, wanda Allah madaukakin sarki ya bashi kula da wasu mutane ko ya bashi kiwon wasu mutane, thumma lam yahuttu ha bi nus'ihi, sannan bai kewaye waɗannan mutanen ko adadin wanda Allah madaukakin sarki ya bashi kiwon su ba da nasiharsa. Me ake nufi da nasiharsa? Da kawo musu duk abin da yake zama to mai amfani a gare su, da kautan musu duk abin da yake zama to sharri ne kuma amfani a wajen su. Illa harrama Allahu alaihi aljanna, face sai Allah madaukakin sarki ya haramta masa aljanna. Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi, wa fi lafdin, wannan hadisin kuma cewa yi yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi, ma'ana idan Allah ya ba mutum kiyo na wasu adadi na mutane, yamutu ranar da zai mutu yana mai ha'intar wannan abin da aka bashi kiyo, mutanen da Allah madaukakin sarki ya dora musu kiyo sai ha'inte su. Annabi ce illa harrama Allahu alaihi aljannata, face sai Allah madaukakin sarki ya haramta masa aljanna. Allah madaukakin sarki kada ya haramta mana aljanna, Allah ya kiyaye. Anan zamu dakata insha Allah ta'ala, sai sati mai zuwa sai mu tashi daga akwai biro kofin sa. Na'am, game da na'am na'am gaskiya ne. Na'am, yace game da su Hassan ibn Sabit da Abdullah ibn Rawaha da annabi ya tabbatar cewa suna cikin illal ladina amanu wa amilus salihati, yace wannan salo suka bi da har waƙas ta kasance cikin illal ladina amanu. To kamar yadda kuka sani, a addinin musulunci ka'ida ita waƙa, waƙe waƙe addinin musulunci ba haram bane ƴan uwa. Abin da yake haramun shine kiɗa. An fahimta ƴan uwa? Kiɗa daban, waƙa daban. Idan aka yi waƙa, waƙar da ta tsaraita ta kubuta daga shirka, babu ɗaukar haƙƙin wani a ba Allah madaukakin sarki, ko kuma haƙƙin Allah madaukakin sarki a ba wani, babu wannan a cikin waƙa. Babu a wuce gona da iri akan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Don wasu zaka tana ɗaukar haƙƙin Allah suna ba manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Sannan a cikin waƙar babu batsa, babu zagi, babu cin mutunci, waƙa ce kawai. To wannan ta halatta zaka iya yinta, ko kai in kana da basira zaka zo ka zauna kai waƙar ka. Babu laifi ka yabi Allah madaukakin sarki, ka yabi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ka yabi sahabbai, kai mutanen kirki, kai koma ta kama ka iya mata waka, babu laifi. Wallahi ba laifi, ba komai. Idan Allah ya baka basira ka je ka samu takarda ka rubuta mata waka ka zo ka rera mata. Wallahi ba laifi. Ba laifi, manya da yara duk za su iya. Na'am? Na'am? Ai zan zo na. Dan uwan fahimce ni ko?
Na'am.
Saboda haka wannan ba laifi bane. Shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, akwai lokacin da Quraishawan Makka, dan kun san Laraba su ɗaya daga cikin abin da suka ƙware a kansa shine waƙe. Babban abin da ake jinjinawa mutum a kansa akan ba mashi shine idan ya iya waƙa. To shi sa idan mutum ya iya waƙa tsoransa ake ji. Idan ya maka waƙa, ya maka zambo, to in baka yi wasa ba har dangin ka sai wannan zamban ya bi ka. To shi sa an samu wanda gaskin mushrike yazo kiwon manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zambo. Annabi ya ce aje a kira masa Hassan ibn Sabit. Aka kira masa Hassan ibn Sabit, annabi ya sa masa kujera ya zauna, yace ujuhu maruhul qudsi ma'aka, yi musu zambo, mala'ika Jibril na tare da kai. Saboda haka anewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zambo, yana rama wa annabi. kaga wannan addini yayi ko ba wai jaiz bane kada wannan addini ne ma gaba daya saboda haka wannan ya halatta amma duk waƙar da take ta an sa kida a cikin ta haramun ce ko da waka ce da babu duk wannan abin da muka lissafa ba sharka ba kuma sai aka sa kida to wannan kidan ya haramta ta dan uwan fahimta to da shi kida haramun ne addinin musulunci haramun ne in dai ba wasu lokuta da shari'a ta ware ba kamar lokacin da mata za su yi biki haka idan ana biki babu laifi mata su yi kida iya su isu ba laifi iya su isu yan uwa a fahimta duk namijin da ya je ko DJ ko mai dauka hoto wallahi haramun in ya kalla ya kalla haramun ina fata an fahimta amma su kadai ne sun je sun killace su a wani waje sun killace kansu a wani waje suna yi wannan babu laifi amma namiji ya shiga wannan haramun ne sannan kida da waka shi kansa kida da waka banda namiji eh mata ne suke yi saboda shi namiji ai an san shi ne da jihadi ko an san shi ne da abin da ya shafi abinda amma namiji wani kato yaje kawai yana rawa saboda Allah kato da ya kamata a ce yana karatun alqur'ani a ce yaje yana rawa saboda Allah bai kamata ba sannan ko lokacin sallah irin ranakun sallah wannan shi ma babu laifi idan sun yi kida su iya su isu wannan duk babu laifi shari'a ta halatta wannan amma yanzu duk kidan da ake sawa a TV da radio da talla da mai duk wannan haramun ne eh da haramun ne an samu wasu daga cikin malamai da suka yi tasahuli akan abin da ya shafi kida suka halatta kida shi yasa kwanaki baya kun saurari wani shehin malami da ya ce kida babu laifi ko sai ka cigaba da jin ka haka ya ce duk wanda baya jin kida ma ya cuci kansa Allah ya gafarta wa malam ya ce duk wanda baya jin kida ya cuci kansa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta karshen duniya za a samu mutanen da suke halatta kida da zina da tufafi na alhariri da annabi ya jero wasu abubuwa da suke haram sai za a samu mutanen da yastahilluna alhira walharir walhamra walma'azif suke halatta waɗannan abubuwa dukkanin su haramun ne da kida da zina da giya da kuma sanya tufafi na alhariri duk sai annabi ya haɗa su haka nan fadin Allah madaukakin sarki wa minan nasi mai yashtari lahaw alhadith daga cikin mutane akwai masu siyar yasasshen zance dukkanin manya-manyan malaman sahabbai da tabi'ai masu fasalar alqur'ani suka ce kida da waka ake nufi to amma an samu ibn hazm az-zahiri shi ma yana ganin cewa kida halak ne an samu irin su Imam Suyuti su ma dai sun yi tasahuli akai da na kwana-kwanan nan irin su marigayi Dr. Yusuf Al-Qardawi da sun yi tasahuli akai to amma babban malami Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani littafi guda dauka duk ya dauki hujjojinsu kowanne hujja da ya bayar musu raga-raga ya lalata su sun littafin Tahrimu Alati at-Tarab Mal Al-Albani ya rubuta kawai dan ya haramta ya nuna haramcin kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe ɗalibin ilimi zai iya ɗauka littafin yana da kyau zai kawo maka hujjojin waɗancan sannan kuma sai rusa maka su a ilmance to haka mutum zai amfana da shi to haka uwa idan mutum zai waka sai ya waka amma ban da kiɗa haka nan kuma shi kansa sauraron kiɗan da waka shi ma duk ɗaya ne ƴan uwa shi ma haramun ne eh sai dai Allah ya yafe mana kawai yanzu kiɗa da waka ko baka so ai sai ka ji kana gida wallahi ka rinka ji didim ba yadda ko kana kwanci sai ka ji eh wani zaka iya hana wani baka iya hanawa ba dole sai dai Allah ya yafe mana amma dai ba daidai bane ya kamata ka san haramun ne in ma kana yi ka rage har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai saka daina Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullah